ولا إلا ليحصلها. فالله سبحانه إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، فينزل له المحبة في الأرض ويوضع له القبول فيها. فذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. رواه البخاري وغيره. أحبتي في الإيمان، فالإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر الأسباب الجالبة لمحبة الله للعبد والموجبة لها، وهي عشرة سنذكرها ليحث المؤمن في تحقيقها. فمن أحب الله أحبه، والجزاء من جنس العمل، فمن وفق إليها فاز وفرح وتجارته لن تبور وسعد في الدنيا والآخرة. ومن يكن الله له ومعه فلا يخاف ولا يخسر ولا يندم أبدا، بل سرور وبهجة ونور وجنات النعيم ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. إخوتي في الإيمان، وللكلام بقية وسنذكره بعد قليل إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين، إنه هو الغفور الرحيم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بياك يا أم ومسأل البركة منا قارب جدد بودياغ الله سبحانه وتعالى وأن يني نام نجوم أيومنا الشابي وترجع الآخر hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama na shekara 1445 a kidan miladiya yau 27 ga watan 10 shekara ta 2023. Babban abin da wannan khutba za ta yi magana akai shine ababen da ke jawo Allah subhanahu wa ta'ala ya kaulici bawa. Akwadan su abubuwa guda 10 wanda al-Imam Ibn Qayyim ya ambace su a cikin littafinsa مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وأن اللتافي الإمام ابن القيم ليك مغنى أكم منزلة المحبة يا أم بتعلنس أبو بوا غدا غوما يتشدكوان ليكي وأن أبو بوا غدا غوما تشكين صوتي ذي سامسوية يا الله سبحانه وتعالى. أكنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن Ali Sheikh ya nakalto waɗannan abubuwa guda 10 shi ma a cikin sharhin da ya yi kitabut tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid, a cikin babin da yake magana akan mahabba. Babu qaulillahi ta'ala wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andana yuhibbunahum ka hubbillahi. A karkashin wannan babi shi ma Sheikh Hassan ya nakalto waɗannan abubuwa guda 10 yace duk wani wanda ya sadu da Allah ko ya ga ta hanyar waɗannan abubuwa ne ya sadu da Allah kuma Allah ya kaunace shi. To shi yasa yau kuban za ta yi magana akan waɗannan abubuwa guda 10. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya kaunace mu, domin idan ka rasa masoyi, ka rasa mai ɗeba kewa, ka rasa nayi, ka rasa mafaka, ka rasa madafa, gari ya yi zafi sama da ƙasa, duk an tare an juya maka baya. Ko kuma abubuwan da ka tattara kake son ka cin masa san gagare ka, to fuskanci Allah subhanahu wataala, shi ba zai kori ka ba. Allah subhanahu wataala baya kore masoyansa, Allah yana kishin masoyansa, Allah subhanahu wata'ala yakan kaunace su, ya so su, ya kuma yayi musu kunci da damuwa na duniya da na lahira, yakan kuma daidaita musu al'amura a duniyarsa da kuma lahiransu. Shi yasa kutuban ta ga ya dace ta yi magana akan ababen da za su jawo mu bawa soyayyan Allah subhanahu wata'ala. Lallai su mummunai duk bautan da suke ma Allah, to kololon manufarsu ne shi ne su dace da kaunar Allah subhanahu wata'ala da yaddansa da gidan aljannansa. Akan wannan manufa ne mummune suke faɗi tashi, akan wannan manufa ce mummune suke ƙarar da rayuwarsu ga baki ɗaya, domin sun san cewa kololon manufarsu kenan. Yau a ce Allah ya yarda da kai, an tashi alkiyama Allah ya ce ka shiga gidan aljanna, gidan ni'ima, gidan daɗi da babu wahala, babu kunci, babu tashin hankali a cikin wannan gida. Duk wani abin da yake damuwa ne ko zai motsa zuciya, ga baki ɗaya an nisanta shi da gidan aljanna, gidan da yake babu duhu sai dai haske, babu baki sai dai fari, babu tashin hankali, babu duk wani abin da kasar rai ba ta so, Allah subhanahu wata'ala ya gusar da shi daga gidan aljanna. Shi yasa duk in ka ga mummune sun yi wani aikin alkhairi, kololuwan manufarsu dai su dace da yardan Allah da soyayyan Allah. In ka ga mummune sun ƙi bin son zuciyarsu, sun nisanci sha'awoyinsu, duk dai faɗi tashin ana yi ne domin a dace da soyayyan Allah subhanahu wata'ala. Shi kuma Allah subhanahu wata'ala idan ya kaunaci bawa, kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda Bukhari da Muslim da al-Imamu Ahmad da waɗansu daga cikin manya-manyan malaman hadisi da sun rawaito, manzon Allah yana ba da labari cewa idan Allah ya kaunaci bawa, sai Allah ya kira mala'ika Jibril ya ce, ya kai Jibril, lallai ni ina kaunan wani, kai ma ka kaunace shi. Sai mala'ika Jibril sai ya kaunaci bawa, shi kuma mala'ika Jibril sai shelanta ma duk mazuwa sama, mala'iku da suke bautan Allah a cikin sama, Allah kaɗai ya san iyakansu, sai ya kira su ya ce, ya ku mazuwa sama, Allah subhanahu wata'ala fa yana ƙaunan wani, da aka koma ku ƙaunace shi, gabaki ɗaya sai sama ta cika da ƙaunanka, kai kana nan ƙasa, kila ma waɗansu suna rena ka, waɗansu suna ganin ka banza baka isa ba, in ka ƙwanƙwasa ƙofa ana taro ba za a buɗe maka ba, in aka ganka ma kallon banza za a yi maka. Amma kuma kila kayi abin da ya faranta ma Allah, ya ƙaunace ka, soyayyanka ta cika sama gabaki ɗaya. To idan mala'ikun sama suka ƙaunaci bawa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a jefo soyayyan shi a ban ƙasa. Sai kaga duk wani na Allah, duk wani mutumin kirki, duk wani mai nagartaccen hankali, ba mahaukaci ba, ba bibin son rai ba, sai Allah subhanahu wata'ala sai ya tusa soyayyanka a cikin zuciyarsa. Wani bai taɓa ganinka ba, wani bai taɓa zama da kai ba, kai wani ko saurarenka ma bai taɓa yi ba, amma sunanka ya kai mishi sai ya ƙaunace ka saboda haka. Dubi dai irin yadda muke ƙaunar sayyidina Abubakar, irin yadda muke ƙaunar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, da tabi'i, da tabi'ut tabi'in, da sauran manya-manyan malamai na Allah subhanahu wa ta'ala. Baka taɓa ganinsu ba, baka taɓa jin sautinsu ba, gayan abin da kai shi ne kila ka ga rubuce-rubucen wasu daga cikinsu, waɗansu ka ji zantuttukansu, ka ji tarihinsu, sai ka ji zuciyarka ta cika da ƙaunansu sama da yadda kake ƙaunar mahaifinka ko mahaifiyarka. Menene ya haifar da haka? To Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ƙaunace su a sama, mala'ika Jibril ya ƙaunace su, mutanen sama gabaki ɗaya suka ƙaunace su, sai Allah ya sauko da soyayyansu a ban ƙasa. Daga nan sai Allah ya rubuta musu wa yudu'u lahul qabul fiha, sai Allah ya rubuta musu karɓuwa a duniya. Sai ka ga mutum ya yi magana, sai mutum dubu sai su karɓi maganansa. Kai akwai ma wanda zai magana bai kafa hujja ba, bai kafa hujja na shari'a ko hujja ta hankali ba, amma in ya ce eh, sai mutane sai su ɗauka ai wane ya ce eh, da aka eh ne kawai. In ya ce a'a, sai mutane su ce wane ya ce a'a, kuma a'an ne, alhalin bai kafa hujja da ayin Qur'ani ko hadisi ba, bai kafa hujja da wani abu na hankali ba ma. irin da yadda zaka ga malamai na Allah sun samu irin wannan karbuwan sai malami a tambaye shi ala gafata malam in akai kaza akai kaza akai kaza yayi sai ce yayi shikenan sai kuma al'umma ta dauka ta tai bai ma kawo hujja ba ko kuma yace bai yi ba sai kuma al'umma ta dauka bai yi ba sai kuma ta cigaba da gudanar da rayuwarta na addini da rayuwarta na duniya akan haka to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labari sai yace to wannan shine ma'anan fadin Allah subhanahu wataala innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda lalle wadanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau sayaj'alu lahumur rahmanu wudda lalle Allah subhanahu wataala zai sanya musu wata irin soyayya to manzon Allah ce ma'anan wannan shine sai Allah ya kaunace ka mala'ika jibril ya kaunace ka mazuwa sama su kaunace ka daga nan sai a jefo soyayyan ka ban kasa sai kuma Allah ya baka karbuwa a cikin duniya Allah ka ba mu irin wannan rabon cikin falalanka to shi ya sanya al-imam ibn qayyim ya kawo wadannan abubuwa guda goma wadanda yake idan Allah ya ce maki bawa ya tabbatar da su to zai dace da kaunan Allah subhanahu wataala sannan kuma Allah subhanahu wataala zai ji ince shi zai kuma kasance tare da shi da haka ga su zamu faɗe su da izinin Allah wanda duk Allah ya masa muwafaqa ya dace da su to ya kaunaci Allah shi ma Allah zai kaunace shi abinda malama suke cewa al-jaza'u min jinsil amal wato sakamako ya zama irin aikin da kai wanda ya kaunaci Allah sai Allah ya kaunace shi wanda ya juya ma Allah baya sai Allah ya juya mishi baya wanda ya kangare ma Allah sai Allah ya azurta da shi gurgurdan irin abin da kai gurgurdan irin abin da Allah zai maka to da haka wanda Allah ya mishi gamdakata ya kaunaci Allah to ya rabauta ya ci nasara kuma ya tsururuta wani irin kasuwanci da yake baya famun tasgaro kuma ya daukaka a duniya da lahira Allah zai kasance tare da shi wanda duk ko ya zama tare da Allah to ba zai hasara ba ba zai tabe ba ba zai yi nadama ba har abada sai dai kullun ka gaishe cikin walwala cikin annuri cikin wato ainihin yalwa sannan kuma ga aljannan ni'ima tana jiran sa ga kuma yadda daga Allah subhanahu wataala wannan kuma ita ce kololuwar rabauta shine ainihin kololuwar cin nasara a duniya da lahira al-imam ibnu qayyim yake fadi cewa abu na farko da zai kawo mabawa kaunan Allah subhanahu wataala yace shine karatun alqur'ani mai girma amma bitadabbur wattafahum lima'anihi wama urida bihi wato kana karatun alqur'ani mai girma ba zubar gadan karatu ba kana karatu ne cikin tadabburi kana kikkirfa ma'anin ma'anonin ayoyin da kake karantawa kana fahimtar sakonnin da ke karkashin abin da kake karantawa kamar dai ka dauka wani wanda zai karanta littafi ne ya karanta ba zai zo ya karantar da littafi ba ai sai ya fahimci littafin da kyau tukuna sannan shi ma zai zo ya zauna a gaban mutane yana karanta musu littafi to haka ake so kai ma littafin Allah subhanahu wataala yayin da kake fadin alhamdulillahi rabbil alamin to a wannan lokaci ba harshen ka ne kai ce furtawa ba kana kikkirfa ma'anoni da sakonni masu nauyi dake karkashin alhamdulillahi rabbil alamin kana fahimtan wai menene abin da Allah ke so ka gani dangane da wannan kaga jama'a duk wanda Allah ya bude mishi irin wannan kofar to Allah ya bude mishi kofar alkhairan duniya da na lahira wanda ke karanta ayoyin alqur'ani tare da tadabburi yana kikkirfa ma'anonin yana gane sakonnin dake ciki wannan shine zai iya samun zabura da zai aike da alqur'ani kuma wannan shine babban mabudi na samun duk wani alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira idan ka je ka duba tafsirin da malamai suka yi akan fadin Allah subhanahu wataala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatafakkaru ulul albab da wannan ayan da kuma ayan da suke cikin suratul nisa'i afala yatadabbaru alquran walau kana min inda ghayrillahi lawajadu fi ikhtilafan katira musamman kaje ka duba tafsirin da al-imam as-sa'di ya kawo a cikin tafsir karimin rahman da ya fassara waɗannan ayoyi irin waɗansu sakonni da ya fadi a karkashin waɗannan ayoyin to za ka fahimci cewa duk wanda Allah ya azurta shi da karatun alqur'ani yana fahimtar sakonnin da ke ciki yana tadabburi to Allah ya bashi mabudi a hannunsa na cin nasarar duniya da na lahira أبو نبي الإمام ابن القيم يتشي التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض خرق قصانتا الله سبحانه وتعالى تهيو ينافل فيه باية دقار الليل الله يتشي مكيكة تقيدة صلوني تفر الله خرق زم كان هذا مسألة عشان سلم فر الله تو إن كفر الله كما تو كأورا دنافل فيه azumo ma in Allah ya azumi yace muke ka ba da Ramadan to dora da kuma nafilin azumi na litini da alhamis sai dai inda da lura ko kuma kwanakin farin wata ko kuma dai lokutan da shari'a ta zo ta ce ai azumi na nafilin irin azumin watan al-muharram irin azumin da ake yi a watan watan sha'ban irin azumin da ake yi a watan shawwal azumin da ake yi a watan zulhijja duk waɗannan azumoma ne na nafilin idan bawa ya rike su bayan tsarafin azumi to zai kuma dace da wani irin kauna da soyayya daga Allah subhanahu wataala abin da ya shafi sadakoki da ainihin ciyar da dukiya bayan ka tsaye da wajibanka na tsaye da haƙin iyalanka ciyar da su da shayar da su da tufatar da su da ba su gurin da za su zauna ne aminci bayan ka yi wannan ka kuma yi ma iyayenka to ka dora da sadakoki ga ƴan uwa ga makwabta ga sauran talakawa da duk wani wanda Allah ya sa yana da rabo a jikinka kana kuma sadaka kace maki addini cikin abin da Allah ya hore maka a gina masallaci ko a yi hidima ga masallaci a gina makaranta ko a yi hidima ga ilimi a dauki nauyin dalibai a kyautata ma malamai masu da'awa zuwa ga Allah a taimaki da'awa a taimaki masu da'awa to idan Allah ya taimake ka da irin waɗannan ababin ciyarwa to ka samu daukaka kuma ka samu wata irin kauna daga Allah subhanahu wataala duk dai wata ibada da ka sani akwai farillanta to ka tsara farillan sannan kuma ka riƙe ka riko da nafilinta su ma za su gadar maka wani irin soyayya daga Allah subhanahu wataala abu na uku ka zunci ambatan Allah subhanahu wataala da wannan harshen da zuciyanka da kuma aikinka ya kasance ko da yaushe kana cikin ambaton Allah subhanahu wataala zuciyarka ta rika karanta maka girman Allah ta rika karanta maka buwayar Allah ta rika karanta maka irin ni'imomin Allah da zai fadi shi a gaba sannan harshen kai ta nana ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ce ta nana ta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ire-iren waɗannan dangogon ambaton Allah harshen ka ya zama dai duk lokacin da ka zama kana zaune baka da aikin yi to ka riba ci wannan daman mana kai ta subhanallahi kai ci istighfari kai ta salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kana tafiya a abin hawanka ko kana zaune a ɗakinka ko kina yanka kayan miyanki ko kina tuka tuwanki duk abin da kake yi a duniya ba zai hana ka faɗin subhanallahi ba sai dai ma kana abin Allah ya sauƙaƙe maka abin kuma ya saukar maka da natsuwa da kwanciyar hankali kuma ya sanya albarka a cikin abin da kake yi duk abin da kake a duniya akwai ambaton Allah da Allah ya ce ayi zaka shiga gida ne zaka fita ne ban daki zaka shiga zaka kwanta ne ka tashi daga kwanciya zaka fito daga gida ne masallaci ne zama zaka yi bakin ciki ne ishe ka talauci ya addabe ka menene ya dame ka kan garewan ƴan uwa da masoya matarka ce ta kan ga duk abin da ka sani akwai shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na addu'a akan wannan ya ishe mu misali dai littafin nan Hisnul Muslim wanda ya kawo addu'o'i kusan guda 260 da wani abu duk akan shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam ne cikin al'amura to duk wanda Allah ya azurta shi da ambaton Allah ga zuciya tana gaya mishi Allah ga harshen shi ya zama danye da ambaton Allah ga gaban shi suna kokari suna aiwatar da dokokin Allah al-Imam Ibn Qayyim yace raban da kake da shi a cikin ambaton Allah irin raban da zaka samu gurin kaunan Allah subhanahu wataala Allah ka dace da abu na hudu al-Imam Ibn Qayyim yace sai ka fifita duk wani abin da Allah ke so sama da abin da kake so musamman lokacin da aka sani zuciyanka san zuciyanka ya kada kai kawai idan ka yarife abu kaza kake so amma kuma ga abin da Allah ke so to idan kana neman daraja da kauna a wurin Allah cikin sauki to hakura da naka san zuciyar hakura da naka abin da kake so menene Allah subhanahu wataala yake so a wannan lokaci shi zaka aiwatar kana yin wannan kuma irin credit din zai baka samu daraja daukaka da kaunar Allah subhanahu wataala ba kadan bane dauka a ce an bata maka rai an cutar da kai kai rantsuwa wallahi sai na rama sai azo a ce maka qabil afwa wa'mur bil urf wa a'rid 'anil jahili kai hakuri ka dangana kamar da al'amarin ka ga Allah to a wannan lokacin ka danna zuciyarka ka ce to wannan hakura na yake amma ba kowa zai iya yin wannan ba fa domin shi ma yaddan Allah da kaunar Allah haja ce farashin ta bai sako ba kana nan da tsadanta domin aljannan Allah manzon Allah ce fa inna salatullahi ghaliya hajar Allah tana da tsada fa inna salatullahi aljanna hajar Allah ita ce gidan aljanna har yanzu hajin Allah bata sako ba farashin ta bai sako ba to da ka ashe ba kowani kara biti ne zai iya daurewa an cutar da kai an kai ka yadda ka himma lalle ka waramuwa zaka yi sai a ce maka Allah ce kai hakuri kuma hakurin nan ita ce hakurin nan shine maslaha a wannan gaban sai ka danna zuciyarsa sai ka kalli Allah da gidan lahira sai ka ce to kai hakuri ka yafi ba kowa zai iya yin wannan ba to duk wani abin da kaga zuciyarka ya karkata kawai shi kake so sai kuma aka ce ba shi Allah ke so ba to ka hakura ka barna kan ka dawo ga Allah subhanahu wataala nan da nan zaka samu kaunan Allah subhanahu wataala Allah ka kaunace mu abu na biyar yace sai ka rika kutsawa kana sanin sunayen Allah da sifofin Allah kana kai komo a cikin wato ayin dausayi na sunayen Allah subhanahu wataala da sifofin sa jama'a wannan babbar magana wanda babu ni ilimi nake amfani kada ki kirji ka faɗo wannan kai rantsuwa da Allah ba za kai kafara ba babu wani ilimi ne amfani ilimi mafi tasiri gurin gyara zuciya da gyara ɗabi'a da samar maka da kaunar Allah da tunkure maka sharori da fitintunin duniya da akhira kun gane sunayen Allah subhanahu wataala da sifofinsa wannan wani irin shi yasa malai kira shi dausayi wani irin dausayi ne wanda shi ma al-Imam Ibn Qayyim din yace bayani akan wannan ba zai yiwu ba sai dai wanda Allah ya taimake shi shi ne irin wannan dausayin to zuciyar shi za ta ga ya mishi irin tasirin wannan dausayi ya ɗan uwa sunayen Allah da sifofin sa da izinin Allah zan yi kutuba akan wannan zamu kutsa cikin sunayen Allah da sifofin sa zaka ji irin ababan da sunayen Allah suka kunsa sunayen Allah nan da kake ganin su akwai waɗansu sunaye runduna guda abinda suke gadar ma bawa a cikin zuciyar shine girman Allah akwai waɗansu tawaga na sunayen Allah abinda suke gadar ma bawa a cikin zuciyarsa shine kaunar Allah akwai waɗansu runduna na sunayen Allah abinda suke gadar ma bawa kwadayi a gurin Allah sunayen Allah haka suke gida in Allah ya azurta ka ka gane waɗannan sunayen da sifofin to ka shiga wani irin teku ka shiga wani irin fadama ka shiga wani irin masauki mazauni na alkhairin da yake wallahi babu wani abin da zai tsole maka ido a duniya duk wani abin mai girma wallahi zai kasanta a gurin ka sai dai abin da ke da alaka da Allah duk wani abin da ake jin kaza ba a iya samun sai an yi kaza wallahi zai zama kaskantacci a gurin ka sai dai abin da yake da alaka da Allah da sunayen Allah da sifofin sa kai komai ma a duniyar nan zaka dauke shi walakantacce ne kaskantar da shi zaka yi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaskantar da duniya da abin da ke cikin ta amma yana daukaka duk abin da ke da alaka da Allah da sunayen Allah da sifofin sa da haka shi kuma wannan kaga yana da bukatun fa sai an koma kenan an yi karatu mai zurfi malamai sun yi rubuce-rubuce akan sunayen Allah da sifofin sa sai an koma an yi karatun sannan a gane wannan sannan ya iya maka tasiri a cikin zuciyarka Allah muna roƙonka cikin falalanka Allah ka sanar da mu kanka Allah ka haskaka mana mu gane sunayenka da sifofinka mu gane aikace-aikacenka ya Allah kuma Allah ka sanya wannan ya zama sanadiyan kusantar mu zuwa gare ka da kaunar mu zuwa gare ka abu na shida yace sai bawa ya zama zuciyarsa ta bude idan shi ya bude yana iya ganin ni'imomin Allah a tare da shi kyautatawan Allah a tare da shi na zahiri da na baƙin abin da dama in Najeriya aka yafi ƙarfin su kenan sai kaga wani da lafiya gashi da lafiya garba-garban jiki ga jiki mai kyau wani sai wata ɗaya da kwanta ciwo ba wani ya wata biyu wani ya wata uku in ma ɗan ciwon minti ɗaya biyu ya ɗan sha magani shi kenan amma in ka ce kai malam Allah ya maka ni'ima sai fara ganin ban da 100 banda miliyan din banda mota banda gida me ni'imar da Allah ya mishi ba zai ga ni'imar da Allah ya mishi ba bai gane harshen nan da yake iya bude baki yana magana ni'imar Allah bace bai gane yau ya je fitsari Allah ya ba ta tsarin nan iko ya fito ni'imar Allah bace bai gane ya je tsuguna bayan gida ya fito ni'imar Allah bace bai gane tattaka inda ya ga dama ni'imar Allah bace bai gane ni ka hannun shi ya dawo da hannun ni'imar Allah bace kai bai ma gane wai ya numfasa ya ja numfashi ya fesar ni'imar Allah bace duk bai gane wannan ba in kana son ka gane wannan ni'ima ce ko ba ni'ima bace to ka je asibitoci annan ne zaka ga mutun yana kwance a ce tashi ya mutsu mutsin ya mutsu mutsin ya kasa kanshi to ja numfashi ya kasa sai an sa mishi oxygen miƙar da hannunka ya kasa daga kafanka ya kasa ballantana a ce tattaka ballantana a ce ka ci ko ka sha a wannan lokacin ba ana batun wani mota ne ko ana batun gida ko ana batun kaza ba a lokacin nan ta lafiya ake yi to wani duk baya gane waɗannan ni'imomin kawai shi ya dauka ni'imar Allah shine Allah ya baka miliyan in bai baka miliyan ba ya baka mota ya baka gida to me Allah ya maka shine ganin bai ganin mutun ni'imar Allah to kai da Allah ya haskaka maka kana daga kafa kana jin zuciyarka tana ga maka ta ga taimakon Allah ka kwanta yau kai bacci ka tashi zuciyarka ta rika karanta maka irin ni'imar da Allah ya maka akwai wallahi wanda in ya kwanta sai dai a tayar da shi wani aka tayar da shi daga nan sai kafa wani aka tayar da shi sai dai a bashi abinci a baki a bashi abinci a baki wani in aka samu dan farau farau ya shiga cokali daya sai ai ta majuna bishara alhamdulillah yau aiki ne dadi ayyawa ne ya dan samu ya dan sha wani abu sha amma kai Allah tuna maka ni'imomi amma wani yana nan baya ganin ni'imominsa kayan shi kala uku ko kala hudu ko kala biyar yana nan yana kida kan cikin talakawa shi yana ganin har yanzu bai kai kuma matsayin da ya kamata ya kai ba yana da kaya kala uku ko kala biyar ko kala bakwai kai akwai ma lokacin da na taba cewa duk wanda ya sani ganin shi kala ɗaya ne ya zo ya ma shugaba bayani mu kuma samu yadda za mu yi wa bashi riga kala ɗaya ko kala biyu ko kala uku muka tallata wannan akai ta tallaba wanda ya zo ci rigan shi kala ɗaya ne ko kala biyu galibin mu kayan mu sun wuce kala uku amma ba maganin fa Allah subhanahu wataala ya mana ni'ima muna nan muna ganin to ai yanzu ni ina son ne in zama kamar irin yan majalisu ina son ne in zama kamar irin gwamna in ya sa riga yau sai baki kila misali za a sake mun wuta ta ababawan Allah duk ko innan cincino da ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya maka duk baka gansu ba to Hausawa sun ce wanda bai gode ma Allah ba zai gode ma azabansa abu na bakwai da zai gadar maka da kaunar Allah Ibn Qayyim yace kai wannan ma shine mafi ban al'ajabi a cikin ababin da zai gadar maka da soyayyen Allah yace intisarul qalbi bi kulliyatihi bayna yadayillahi ta'ala shine ka zama zuciyarka idan take yin tide ga Allah subhanahu wataala duk inda ka hau Allah zai iya saukar da kai duk inda ka toje Allah zai iya cincida ka duk inda ka ce a'a Allah zai iya sa ka yi duk inda ka ce eh Allah zai iya hana ka in ka tsaya gaba ga Allah subhanahu wataala ko a cikin sallah ko kana karatun alqur'ani gabaki ɗaya zuciyarka ya kare ga Allah subhanahu wataala irin yadda shaydna ibnu abbas ya zo samu dan su mutane a jikin ɗakin ka'aba a wani asari wa in kana dan su malami suna ganin akwai abin a cikin isnadin sa ya zo samu dan su mutane suna ta gaddama a kofar ɗakin ka'aba yace kai bayin Allah amma alimtum anna lillahi ibadan askatukum khashyatul lahi min ghairi samamin wala bakani ku bayin Allah ba ku san Allah yana da wadansu bayi wanda tsoron Allah kawai ya mai da su kurame da bebaye ba ba wai bebaye na rashin baki ko kurame na rashin kunni ba suna ji kuma suna iya magana amma tsoron Allah ya rike harshen tsoron Allah ya hana kunnin su ya ka tsoron duk abin da suka ga dama yace ga su suna nazarin kwanakin Allah duk abin da in suka tuna da girman Allah fashi kuluhum wankatar qalbi na tuhum yace sai ka gansu kawai in suka tuna da girman Allah sai ka ga waɗansu na kuka sai ga waɗansu yi la'asar sai ga mutum ya tike kawai saboda girman Allah subhanahu wataala duk wanda ya saka irin wannan matsayin ya fi karfin zunubai da ganga yana yin zunubi kuma Allah zai haskaka mishi za ga ya toban ma Allah ya istighfari ga Allah subhanahu wataala Allah ka samu na da rabo a cikin wannan daraja abu na takwas shine al-Imam Ibn Qayyim yace ka rika kiyewa tsakankaninka da Allah waqatin nuzulil ilahi lokacin nan da Allah ke sakowa duniya sakowa saman duniya sakowa irin wacce ta jace da buwayen ba yace ka karanta littafin Allah kai tadabburin shi kai ma Allah ladabi sannan ka cika shajaranka da istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala. Ka rika tashi cikin dare kana kebewa da Allah. Idan ka je gurin wani ne maka walakanci kyale shi koma ga Allah. Wallahi Allah ba zai kunyata ka ba. Akwai wani bawan Allah da ya samu kanshi cikin wani hali na damuwa, ya je office din wani babban mutum, shine zai iya mishi sandin din wannan matsala. Ya je ya tunshi walakanci, ya ki sauraron sa, sai ya ce to na tuna ai akwai wani karatu da aka yi mana. Sai ya dauko wadansu addu'o'i wanda ake karanta in zaka shiga gurin wani wanda kake tsoron zalunci shi, ya karanta da yaqini da ikhlasi a kofar office din. Ko neman iso bai yi ba, kawai ya bude kofa kawai ya shiga. Yana shiga sai ga wannan babban mutumin ya miƙi. A'a, wani ina kake tunje ina ta neman ka? In ba ni muku ba wa zan nima? Sai ga shi yana mishi magana ne dadi wanda jiya ko wala kanci da kasantar da shi ke yi. Amma yau ya daidaita da Allah. Shikenan sai Allah ya karko zuciyar wannan mutumin, sai ga shi ya zo ya rasa masa. So haka nan al'amuran suke, in kana kebewa da Allah, kana karanta Qur'ani, kana karishewa da istighfari da da tuba zuwa ga Allah, to ka gayyato makanka kauna da soyayyar Allah subhanahu wataala. Kuma wallahi a duniya ba wani abin da zai shiga gaban kai da dame ka a ce wai an kasa magance shi, wallahi babu shi a duniya. Allah ka sa mana da rubutun wannan daraja. Abu ne shine ka rika zama da mutanen kirki masu cike imani da ka fahimci, ka zauna ka nazari da mutanen da an fada da waye ke da kudi kawai, amma waye Allah, waye alama ce ko sirri tsakankanin shi da Allah, mutanen mu ba ma gane mu. Akwai mutumin da yake in yi addu'a Allah baya koyi, to mu ko saboda rafkana ne yasa ba ma ma gane irin waɗannan su. To kai kula ka san Allah da Allah, kai nazari mai zurfi sai ka rika zama da irin waɗannan mutane. Al-Imam Ibn Qayyim yace ka rika daukan dadadan maganganun su, suna da kalmomi masu dadi, duk abin da zai fito daga bakin su zai sadar kai zuwa ga Allah. Zai warkar maka da damuwar duniya ne, zai busar maka da fitantunan ranar tashin alkiyama. Sai ku faɗa aiki irin karantarwar da suke yi. Yace amma ko fa da sharadi, kai ma kar ka zama kana sakin wannan bakin naka sai yadda ka tabbatar da akwai amfani gare ka ko kuma amfani ga waninka. Kenan wannan tadin da za a zauna ai kai ba san gado, kan yi san shi. Ka zauna in kaga kai magana to akwai wani amfani gare ka ko kuma amfani ga waninka. Wannan shine abu na tara. Abu na goma kuma yace duk abin da ka san zai shiga tsakankaninka da san Allah, soyayyar Allah, to kai kuma ka kaurace mishi. To kaga ba za ka gane wannan ba sai ka koma makaranta kuma ai. Sai ka koma makaranta sannan za ka gane abu kaza na shagaltar mutum, na sha makantar da mutum daga kaunan Allah, sai ka nisance shi. To haka nan za ka yi ta bibiya duk wani abin da ka san in ka yi shi akwai fushin Allah, akwai ukuban Allah, akwai azaban Allah. Allah zai juya mu bawa baya, Allah zai ci kaunan bawa, to kai kuma ka nisanci waɗannan. To idan Allah ya ce maka ka kiyaye waɗannan abubuwa guda goma, to da yardan Allah ka dace da kaunan Allah, kuma Allah zai kaunace ka. Duk wanda Allah ya kaunace shi, Allah zai jibince shi. Wanda Allah ya jibince shi ba zai bakin ciki ba a duniya, ba zai bakin ciki ba a lahira. Duk abin da ka san yana kawo damuwa Allah zai gusar masa. Duk abin da ka san yana tada hankali Allah zai gusar masa a duniya da lahira. Daga ƙarshe kuma Allah subhanahu wataala ya kaunace shi, ya saka mishi da kyakkyawan gidan a kyakkyawan sakamakon gidan aljanna da ni'imomi a cikinta, da kuma yarda daga Allah wacce take ita ce kololuwan alkhairi. Wannan kuma shine alkhairi mafi girma. Ya Allah muna roƙonka cikin falalanka da rahamarka, ya Allah ka gadar mana da kaunanka, ya Allah waɗannan abubuwa da muka karanta suna gadar da soyayyanka, Allah ka taimake mu akan aikata su. Ya Allah kada ka bar mu da wayo ko dubaran mu a cikin ta. Ya Allah kada ka sanya rabon mu kawai a cikin shine mu sani mu fadi. Ya Allah ka sanya rabon mu a cikin mu sani mu fadi kuma mu aiki. Ya Allah da mu da iyalan mu Allah ka tattara mu a cikin wannan alkhairi. Ya Allah a kasan mu Allah ka yawaita mana masu riko da wannan alkhairi domin mu dace da kaunanka da soyayyanka. Ya Allah duk abin da ya dame mu Allah ka san kuɗe mana. Ya Allah duk abin da muke kwade ya Allah ka sada mu da shi na alkhairi. Ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya. Ya Allah ƴan uwan mu mutanen Palestine Allah ka ba su mutunta akan wannan hali da suke ciki. Allah ka zazzaga azabanka akan Isra'ilawa. Ya Allah ka saukar musu da azabanka. Allah ka burkita wayansu. Allah ka hada su fada da su da masoyansu, mugoya bayansu. Ya Allah ka tsamar da musulmi daga sharrinsu. Ya Allah shugabannin mu a wannan ƙasa Allah ka musu muwafaqa. Allah ka kama hannayensu zuwa ga daidai. Allah ka tsare su kuri. Allah ka azurta mu da yammun sa'a ta farkin sunna. Ya Allah ka yalwata mana, Allah ka haskaka mana, Allah ka jikan magabatan mu, Allah ka sa mu cika da imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك